بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا در الله نيوان دي دا daran uku ga watan Rabi'u Nisani Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta yi daidai da 28 ga watan March shekara ta 2009. Wannan shine kasan na 71 daga cikin jiran giyar karatutukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Kafin mu fara ainihin wato karanta karatun wannan littafi, akwai ƴan tambayoyi kaɗan da za mu samu shigar da su waɗanda aka aiko da su a rubuce. Mai tambayar farko ya ce, an-nazafatu min al-imani hadisi ne? A, ba hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ne, salam magana ne na masu iya magana kaɗai. Sannan sai wannan yake cewa mata akan yi musu allura wai don kada su ɗauki ciki, to amma wani lokacin sai kuma ya bige da zubar da jini, wannan jinin zai hana sallah ko azumi? Ba zai hana ba, saboda wannan damu fasadin ne, ba jini ne na haila ba, ba kuma jini ne na biki ba, jini ne na larura wadda ainihin aka ballo mata ita, sai a ja nema mata magani. Kuma dama ai daga cikin ire-iren waɗannan allurai, malamai suna cewa in ma har za a yi su, sai an tabbatar da cewa bukata ko larura ce ta dole ta kama, sannan sai an samu amintacce ƙwararren likita. Amintacce shine wanda ba zai magudi ba, ƙwararren likita shine wanda zai iya hasaso me zai faru, shine zai wannan allura za ta haifar da side effect, akwai cuta, to me maganin cutar? Kuma shi yasa aikin aiki ne, musulmi dole ku tashi ku yi karatun medicine, Allah ya taimaka. Wannan yace, mace ce tana sallah da yaro, sai mata kashi ko fitsari a baya, za ta yi da shi? Sai ta ajiye shi. Amin karanto hadisin ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama a nan cikin hadisin Bukhari ko hadisin Abdullahi dan Mas'udin, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah aka jeho mishi wannan. Sai ta, in dai har za ta iya sauke yaron shi kenan, sai ta sauke shi, sai ta ci gaba da sallah. In har ba za ta iya sauke shi ba ne, ta ci gaba da sallah, to shi kenan dole ta yanke sallar. Don in ta ci gaba da sallar tana mai ɗauke da shi, a haka kuma sallar ta bata inganta ba. Wannan yace, ya halatta ahli sunna ya auri ƴar bid'a? A, bai halatta ba. Ahli sunna, ahli sunna yake aure, ba auren ƴar bid'a, dan baka san ƴar bid'a ba ne. Menene hukuncin mutum ya sayi kaya a lokacin araha, ya aje sai lokacin tsada ta yi sai ya sayar? Za mu tattauna wannan mas'ala, babin ihtikari yana nan zuwa a cikin Sahihul Bukhari insha Allahu ta'ala. Wannan kuma yace, menene hukuncin kaciyar mata? In ka ce hukunci, kana cewa wajibi ne ko sunna ko mustahabbi? Wajibi ne, wajibi ne. Aiwa, ainihin ya mace kaciya idan ainihin wato an haife ta, kuma wannan kaciya ita ce ranar 7 ake, kamar yadda hadisi ya zo sahihi a cikin Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi da kuma littafin Amal al-Yawm wal-Layla na al-Imam Abu Bakar ibn Sunni. Ka karanta waɗannan hadisai da sharhin su a cikin littafin Nail al-Awtar a mujalladi na farko, kuma ainihin littafin Tamam al-Minna fi at-Ta'liq ala Fiqh as-Sunnah da littafin Tuhfatul Mawdud bi Ahkam al-Mawlud na al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Shamsuddin ibn al-Qayyim, Allah ya gafarta musu. Waɗannan kaɗan daga abubuwan da za su iya samun shiga kenan insha Allah. Al-Imam al-Bukhari yace, babu tibi lilmar'ati inda ghusliha min almahidi. Akwai wani hadisi da muka kwana a makon da ya wuce, mun fara tattauna shi, muka shiga wasu bayanai masu tsawo har lokaci ya kure mana, a inda muka ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya, wato Aisha Allah ya kara mata yarda, rage Allah kai, Aisha Allah ya kara mata yarda, take bada labarin cewa mu matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tufafi kwaya ɗaya muke da shi, wanda da shi muke ainihin haila, idan jinin haila ya same shi, sai dai ɗayan mu ta sanya ainihin kumba, sai ta rinka kwantalewa, to ko kuma ta kankare, da ainihin kumbata ta sa yawunta. Sai na fara bayani dangane da cewa wannan yana nuna yadda suka yi hakuri tare da rayuwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, na cewa rigar da ake sawa ake ado ita ce kuma lokacin hailaye za a zauna da ita. To wannan fuska ɗaya ce daga cikin fuskokin ainihin da hadisin yake daukar ma'anar shi. A ƙarƙashin wannan fuskar, to wannan hadisin zai yi karo da hadisan da muka karanto a baya, cewa kuma Ummu Salama take cewa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai haila ta zo mata, sai ta tashi ta je ta cire wannan riga, sai ta dauko rigar da take sawa lokacin haila. Wannan kuma ya nuna suna da riga fiye da guda ɗaya kenan. To in ka dubi abin ta haka, eh, kamar an samu tufka da warora, amma babu matsala. Sai ka ce ai wannan halin da Aisha take bayyanawa na kunci da rashi a halin farkon rayuwar ne, wancan hali kuma shine halin zama yayi zama wadata ta samu, shi yasa a can babu, anan kuma har aka zan akwai wata riga da ake warewa ta haila, wadda zamu zo zamu sake tattauna wannan matsalar. Fuska ta farko ta ma'anar shi wannan hadisin kenan. Fuska ta biyu kuma fa shine sai ka fahimci da ainihin Aisha take cewa ma kana li ihdana illa saubun wahidun ta'idu fihi, ma'ana rigar haila din ce kwaya daya. Idan haila ta same ta rigar da za ta yi amfani da ita kwaya daya ce, sai ta cire rigar ta yau da gobe, sai ta sa rigar haila din. To ita wannan rigar hailan koda wani jini ya taba ta, to Aisha sai ta ce cewa ba su da wata riga ta bi kuma dan hailan. Wannan kuma ma'ana ta bi ta wannan asarin ko hadisin Aisha kenan, shine rigar kwaya daya ce ta yin haila, ba wai rigar sawa ta rayuwa ba. Idan larura ta kama wannan rigar kwaya daya, ba yadda za a yi, sai dai a tsaya a kwantale domin babu wata ta haila din sai ita. Allah ya sa ka fahimci wannan da kyau. To a ƙarƙashin wannan kuma sai zama babu ma sabani tsakanin wannan hadisin Aisha da wancan na Ummu Salama kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-Imam al-Bukhari yace babu tibbi lil mar'ati 'inda ghusliha min al-mahid, babin da ke bayani akan mace ta yi amfani da turare a wurin wankanta na haila. Me ake nufi? Shine ana nufin lokacin da jini ya dauke mata, idan ta wanka to sai ta samu audiga, sai ta dangwala turare a jikin audigar, sai ta bi farjinta da duk inda jini ya tattaba, sai ta bi ta rinka shafawa saboda ta kashe wannan karnin jini. Domin jini galibi ko an wanke shi daga fatar jiki, to kuma zaka ji wurin yana fitar da karni. To shine ake so a samu audiga haka, sai a sa turare, sai a rinka gogawa a wannan wurin. Shine Imam al-Bukhari yake nufi amfani da mace da za ta yi da turare a wurin wankan haila. Ba wai ana nufin ta ɗibi ruwan turare ta yayyafa a cikin ruwan wankan haila ba, ba haka ake nufi ba. Qala haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyuba an Hafsata qala Abu Abdullah aw Hisham ibn Hassan an Hafsa an Ummi Atiyya. Wannan isnadin a wannan wurin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da shakka, amma za mu je can gaba za mu karanta shi insha Allah ta'ala a cikin kitabu talaki inda babu wannan shakkar. Ga yadda isnadin yake, Imam al-Bukhari ya samo shi daga al-Imam Abdullah ibn Abdul Wahhab. Abdullah dan Abdul Wahhab yace haddathana Hammad ibn Zaid, Hammad dan Zaid ya karantar da mu hadisi an Ayyuba daga Ayyuba as-Sakhtiyani an Hafsata daga Hafsatu ƴar Sirina kanwace ko yayar malamin Imam Malik. To sai Imam al-Bukhari ya tsaida wannan isnadi anan, qala Abu Abdullah sai baban Abdullah shi Imam al-Bukhari kenan, sai ya ce aw Hisham ibn Hassan ko kuma Hisham dan Hassan. To wannan shakkar daga waye? Wannan shakkar daga Hammad dan Zaid ce. Hammad dan Zaid shine malamin malamin Bukhari, yace ya karbo wannan hadisi daga Ayyuba, Ayyuba daga Hafsa ko kuma daga Hisham dan Hassan, Hisham dan Hassan daga Hafsa. Imma dai Hammad wato imma Ayyuba daga Hafsa, eh, ko kuma Hisham dan Hassan daga Hafsa. To in aka tambaye ka wane ne da wannan shakkar, sai ka ce Hammad dan Zaid, saboda Bukhari zai zo can gaba zai ruwaito wannan hadisi ta hanyar da ba ta Hammad dan Zaidin ba, zaka ji babu wannan shakka a ciki. an Hafsata, daga Hafsa, anan ba Hafsa uwar mu'mine ba, Hafsatu bintu Sirina, Hafsatu ƴar Sirina, kanwace ko yayar malamin Imamu Malik Muhammadu dan Sirina. An Ummi Atiyyata, ita kuma ta karbo daga Ummu Atiyya, wata sahabiya ce cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ita kuma alkunyar ta kenan, uwar kyauta. Annin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, qalat, tace kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin, mu mata an hana mu yi takabar mamaci fiye da kwana uku, illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara, sai dai in miji ne, duk wani namiji da ya rasu, duk wani mutum da ya rasu, to an hana mu wuce kwana uku, ba ma ado, ba ma tsafta, ba ma kaza, ba ma kaza, sai dai in miji ne, to shine za mu yi wata hudu da kwana goma. Amma ɗanta ne ya rasu, jikanta ne ya rasu, wanta ne ya rasu, babanta ne ya rasu, to an amince mata kwana uku babu ado, amma kwana uku na cika, to shi kenan iya idda aka amince mata ya yi. Amma shi ma halal ne, ba wajibi ba ne, da mahaifinta zai rasu ta gwangwaza adanta ba ta yi laifi ba, da ɗanta zai rasu ta gwangwaza ado ba ta yi laifi ba. Ina magana haka hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito daga Ummu Sulaimin, dan ya rasu sai ta yi mishi wanka, ta saka shi alkafani, sai ta boye shi a gefen ɗaki, sai ta yi wanka, ta caba ado, ta zauna, miji ya zo suka sadu, gawar kuma tana ɗaki. Dan haka idan har miji ne ya rasu, to haramun ne mace ta yi ado. Ku kiyaye jama'a, aka ce ado ba tsafta ba, gayu haramun ne, ta yi gayu, amma za ta yi tsafta. Ina ma'ana haka, za ta aske gashin hammata da gashin mara, za ta yi gyaran kumba, za ta gyara kanta, a wanke shi, a gyara mata shi, a yi mata ainihin kitso, sai dai ba irin kitso da in an gan shi za a ce na ado ba. Za ta wanke rigarta da zaninta da hijabi, ta wanke ta goge, amma ba nau'in tufafin da in an gani za a ce ta yi ado ba. Za ta shafa mai, amma ba mai wanda yake na kyale-kyale ba. Za ta yi wanka da sabulu, sabulu kamar Lux ko Joy mai kanshi, domin kanshin nashi ba yana wanzuwa a jikinta bane, kanshin irin wannan sabulin yana bi yana kashe karni da ruwin da ke jikani. Dan haka bayan wankan sai an dawo kuma an shafa wani abun, ana so kanshi ya wanzu. Wannan shine ainihin rahma da kuma fahimta kyakkyawa ta addinin Musulunci. Amma a ce mace mijinta ya rasu, jama'a, sai a ce ta rinka wanka da sabulu yankan kusa, ta rinka wanka da soda, ta daina shafa mai, ba za ta wanke kumba ba, ba za ta yi kitso ba, ba za ta yi wanka ba, ba za ta yi wanki ba, kuma kullun dole ta zauna ta miƙe kafa, ta fuskanci gabas, ta riƙe carbi a hannu, kuma in daren ainihin takaba fitar takaba yayi, ma'ana ba za ta yi bacci ba. Sai a kira wasu tsofaffi su kewaye ta, ko za ta yi bacci sai a dungure ta watsake, sai ta kwana idan ta biyu. To ita ma so ake tana cika takaba, kuma ita ma ta mutu. Wannan ba sunna bane. Miji shine aka ce a zauna kwanaki wata hudu da kwana goma, amma wanda ba miji ba to ka a wuce kwana uku. Sai ta ce wala naktahilu, ba za mu sanya tozali ba. To tozali nau'i biyu ne, akwai tozali na ado, akwai tozali na magani. To yaya kenan? Idan yanzu idan ta ne yake ciwo, aka ce mata za ta sa tozali a matsayin ta na magani fa, dan an samu malamai musamman zahiriya suna cewa ko idan ta zai tsiyaye ba za ta sa ba, tunda hadisi ya hana ta. Amma a'a, anan za ta sa magani ne, dan haka anan sunan shi zai dauki matsayin magani ne, ba asalin tozali na ado ba. Wala natayyabu, sannan ba za mu sanya turare ba. Wala nalbasa sauban masbughan, ba za mu sanya tufafi wanda aka rina ba. Illa sauba asbin, sai dai tufafin da ba na ado ba. Abinda wannan magana take nufi, jama'a, ina so ku tsaya ku fahimta da kyau. Saubu asbin tufafi ne wanda yake shi tun farko zaran ake rinawa sai a zo a saka shi haka. Masbugh kuwa fari ne, amma sai ya zaman aka tashi sai a ainihin rina shi. Abinda wannan magana take cewa ba za mu sanya rinannan tufafi ba, sai wani irin tufafi? Sai tufafin da ya zama ba rinanne ba, wanda yake asalin shi dama haka yake. Ma'anar wannan maganar shine, yanzu kamar atamfa, atamfa irin nan ne tufa ce, amma asalin ta haka ta taho, ba wai sai da aka yota bane sannan aka zo aka rinata.
kenan mace za ta iya sanya atamfa, za ta iya sanya shadda, amma sai dai abin da za a duba wannan atamfar in aka ga ta sa ta a ita irin yadda take, za a ce ta yi ado, eh to kar ta sa irin wannan. Kenan kun ga wannan ya bambanta da matar gwamna da matar talaka, za a sha bamban. Domin yayin da matar talaka ta ɗauko atamfa iri kaza ta sa, in aka ce ta yi ado, maiwa matar gwamna an mijinta ya mutu, in ta ɗauko wannan ta sa, ita kuma sai zan ba ado ta yi ba. Don haka kun ga ashe wannan abin yana da alaka da me, yana da alaka da yadda mutane suke. Kenan abin da wani zai sa a ce ya yi ado, wani ya sa sai a ce ba ado ya yi ba. To dole wajen fatawa sai kun tsaya kun lura da wannan, domin cewa take an hana mu mu sanya tufafi rinanne, sai dai tufafin da ya zama ba rinanne ba, wanda asalin shi haka yake. Wa kad rukhisa lana inda tuhuri, to amma an yi mana sauki a wurin ainihin tsarki, ma'ana a wurin da muka tsarkaka jinin haila ya dauke. Idhaghtasalat ihdana min mahidha, idan ɗayan mu ce wanka daga jininta na haila, an yi mana sauki game da me, fi nubzatin, mu dan samu turare kadan, min kusti azfarin, na daga ainihin turare wanda ake dandaka shi ana shafawa a jika. Asalin turare ne kamar yadda kake ganin turaren wuta, sai dai suna yin shi yana da siffa kamar ta kumba haka, sai ka gan shi kamar yadda suka yi shi kamar kumba, kamar yadda zaka ga farce haka. Kamar yanzu daga misali, yanzu akwai citta, wanda zaka ga citta ko sai a ce citta mai yatsu, to wannan turare ne haka yake, kamar yatsu ne da shi, kamar kumba ne da shi. To tace an yi musu sauki, suna dandaka irin wannan, suna shafawa ainihin a jikin su. Wa kunna nunha, sannan kuma mun kasance an hane mu an ittiba'il janaizi game da raka gawa mu mata. Kala, mai riwayar wannan hadisi shine wa kenan, shine Ayyub yake cewa rawahu Hishamun ibn Hisham ibn Hassan, Hisham dan Hassan ya ainihin ruwaito shi. Wannan kala din ta iya yiwa ta koma kan Bukhari, kuma shi Bukhari ya ce rawahu Hisham ibn Hassan, lallai Hisham dan Hassan ya ruwaito wannan hadisi. An Hafsata, daga Hafsa. An Ummi Atiyya, daga Ummi Atiyya. An Nabi sallallahu alaihi wasallama, daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ka san me yasa Bukhari ya wannan maganar? Yane maka ne ɗeba waccan shakkar da ta zo a dazu. Idan waccan shakkar ta waye gari, abin da yake daidai shine Ayyuba ya ruwaito wannan hadisi daga Hafsa. To ta iya yiwa ka ce to shi kuma Hisham dan Hassan fa, sai Bukhari ya ce ya tabbata shi ma ya ruwaito. Ina fata an gane. To wannan hadisi jama'a ya tattaro mas'aloli masu dimbin yawa kwarai da gaske, wadanda waɗannan mas'alolin idan Allah madaukakin sarki ya kai mu daidai inda ya kamata, a tsaya a tattauna su, musamman game da mas'aloli ainihin wato na Ka'aba, aina ta Ka'aba, za mu je mu tattauna su da ikon Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Amma dai kadai abin da nake so a gane jama'a, a matsayin ka na malami, idan ka je ka samu mata waɗanda mai gidansu ya rasu ko makamantan haka, an zo yi maka tambaya, abin da ake so ka gane shine jahiliya ta wahalar da mata game da ta Ka'aba. Shine a da a jahiliya shekara ɗaya mace za ta zauna, shekara ɗayan nan in ta zauna ba wanka ba wanki, ba fita daga ɗakin da labarin mutuwa ya zo mata, anan za ta yi kashi, anan za ta yi fitsari, komi anan za ta yi, rigar da mijinta ya mutu ya batta da ita ba za ta canza ta ba, har sai bayan shekara guda farjinta ga gashi ya cika, hammatarta kumba, gashin kanta ta yi kamar mahaukaciya. To in aka ce yau mijin ya cika shekara guda, sai a kamo tsuntsu ɗan ƙarami haka, sai ta zo sai ta sanya wannan tsuntsu a matse matsin farjinta, sai ta matse shi da ran shi har sai an tabbatar ya mutu, sai ta fito sai ta jefar da shi, to shikenan ta fita ta Ka'aba. To wannan jahiliya kenan, kada Allah ya nuna mana ita. To da musulunci ya zo sai ya sassauta abubuwa, wannan kazanta duk sai ya kwashe ta, sai aka bar shekara guda, da tafiya ta yi tafiya sai aka koma shikenan wata hudu da kwanaki goma. To wata hudu da kwana goma din nan, inda labarin rasuwan mijinta ya zo mata, anan za ta zauna ta yi ta Ka'aba. To amma kuma ya kamata mu tsaya mu lura, in ya zama mijin talaka ne, gidan haya yake, ya kwanta ya rasu, bai biya mata kuɗin haya na gwargwadon irin adadin da zai iya ɗauke mata wannan abu ba, ita ba za ta iya biya ba, danginta ba mai hali, lokacin haya yayi, masu gidan haya sun tashe ta, za ta cigaba da zama ne a yi ta rikici a ce a je kotu a ɗauki lauya? A'a, sai ta tashi sai ta koma inda take da iko. shine gidan wanta ko gidan mahaifinta ko makamancin haka. Na biyu, kamar yadda na faɗi jama'a, za ta yi wanka, za ta tsaftace jikinta, kuma za ta ainihin yi bacci. To inda matsala take a irin wannan hali, sai a ce ga mahaifinta ko yayanta ya biya mata kujera aikin hajji, ba za ta je aikin hajji ba har sai ta gama wannan taka ba. Ana nan a wannan hali, sai larura fita asibiti ta kama, za ta je ba ta da lafiya. Larura ta kama ta na za a yi wani abu wanda ya zama lalle lalle ya shafi, za a je a ɗibi jinin jikinta, za a yi gwaji, za a kai fitsari, za a yi kaza, za a yi kaza. Amma a ce za ta je gida kaza gaisuwar mutuwa, ba za ta je ba. Za ta je gida kaza barkar suna, barkar haihuwa, murna aure, duk ba za ta je waɗannan abubuwa ba. Amma mijin talaka ne ya mutu ya batta babu abinci, ya za a yi kenan? Sai ta tafi ta je ta yi kwadugo, wanke wanke ko wanki ko wani abu. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sassauci, sai ta je ta yi a idda za ta yi din, sai ta dawo, amma ta kwana a gidan da mijin ya batta ta kaba din. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A shahid dai ya kamata a gane, ana so a rusa cutarwar da jahiliya suka yi wa mata ne. Na'am, abinci kamar yaya? Na'am. Abincin da ya batta za ta ci dai mana. Ai wannan ciyarwa tana cikin haƙƙin shi. Abincin da ya bari shine za a ɗiba, sai a ga wannan abincin shine zai ishe ta adadi kaza, wannan kuɗi shine zai ishe ta adadin haya, wannan shine zai mata kaza, duk abubuwan shi kenan. To sauran kuma su ne za a shiga rabo. Ƙwarai da gaske. Na'am. 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 Difarin za ta yi. Mijinta ya rasu tana FCE ko tana ABU, ya za ta yi? Za ta ci gaba da ɗaukar lecture ne? Aka ce ba za ta je aikin hajji ba balle FCE jama'a? Sai ta yi difarin. Aikin hajji ma ba difarin za ta yi ba, an ba ta kujera, sai a je wurin hukuma Allah, sai a ce sai baɗi. Shi ne wannan course ɗin ma sai ta yi difarin kawai, sai a ce shi kenan, a je a rubuta takarda mai gidanta ya rasu zuwa shekara mai zuwa ko kuma wani abin nan ta dawo insha Allah. Na'am. Na'am. Ana cikin aikin hajji wannan za ta karasa ai. To don ina ma za ta yi ta kabar? In ta zauna za ta yi ta kaba a Makka ne? Ta ga ana cikin aikin hajji ne mijin ya rasu. Aikin hajjinta za ta ci gaba da yi. In ta dawo kuma sai ta zo ta ci gaba da ta kabar ta. A'a, in ka ce ta shiga ta kaba tun daga lokacin, ai hukuncen ta kaba kuma ba su hauta ba. Wani rikici ne yanzu wannan, wani abu ne daban. Kwatankwacin mace ce misali, mijin ya rasu, ita ta take ya tafi yana Port Harcourt ko yana birnin Kebbi ko yana kaza. Ashe ya rasu, bata samu labari ba tun wata shida sai yau. To yaushe za ta fara ta kaba? Yau shine yau labari ya zo mata, don haka a wurinta yau ne ya rasu. Wa alaikum salam. Ita ba. Ai ba a riga an shiga ba, amma ai ta riga ta shiga harama. To abinda za ka duba shine ta riga ta rabu da gida. Yanzu in ka ce shi kenan kar ta fara ta kaba a dawo Najeriya, za a dawo da ita? Ba za a dawo da ita ba. Wato akwai matsaloli waɗanda lallai ne hukumar alhazai za ta yi addressing ɗinsu a hankali a hankali. Kuma alhamdulillahi, abinda muke fata shi ne shugaban hukumar alhazai na ƙasa na yanzu mutum ne mai manufa, ko mutum ne wanda za a bashi shawara ya zauna ya dube ta. Wannan shi ne yanzu abinda Allah ya taimake mu a kai. A da kawai wasu mutane ne masu ra'ayin riƙau, waɗanda kawai ba gyara suke so ba ba abin nan. Amma yanzu wannan duk abin da kaga ba daidai ba, rubuta zuwa ga hukumar alhazai ta ƙasa kai tsaye. Abin na kaiwa zai tafi teburin shi kai tsaye, yana dubawa shawara ce za a dubi menene ka faɗa, saboda gyare-gyare ake so a yi. Hakikanin al'amari lokaci zai zo da za a rinka bi jiha-jiha, ana tattaro tsoffin alhazai, ana tattaunawa da su game da matsaloli domin a nemi shawara. Kadai dai abin da muke fata shine Allah ya saka da gwamnati ta halinta. Shine gwamnati da zaran an samu wani mai aiki, shikenan kawai kwana biyu sai ka ji an ce an cire shi. Abin da kawai muke fata kenan jama'a. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
ban gane ba fa cha ake bata yayi ashe rasuwa yayi ko dan babu matsala wato mace ce miji ya bata an yi iya nema da shari'a ta ba da iko an ba abinci ba a same shi ba ana nan sai har aka kai ga alkali alkali sai ya hukunta ya kashe aure sai ya daura mata aure ko kuma aka daura mata aure da wani mijin bayan wani lokaci sai labari ya zo ashe wancan mijin nata ba bata yayi ba mutuwa yayi to abin da yake tambaya yanzu yaya hukunci ai wannan hukunci alkali ya riga ga mazartar da shi ai shine bambancin kullun malami da alkali mutane sai su kwaso rigima sai su kawo malami a malami karatu yake bayyana hukunci amma in ta kai za a yanka wani ko za a kashe wani ko za a kashe aure wani ko za a yi kaza to wannan sai alkali wato shi alkali is an extraordinary malami malami ne da kari shi alkali malami ne da kari yasa wata yarinya lokacin da rikici hada ta da mahaifinta a Kaduna mahaifin ya ce ba zai aurar da ita ba sai ta kawo miji bafulata ne shi ma'ana uban irin ƴan mazanjiya ne shi sai bafulata ne dan al'ada ne ma'ana ba zai aurar wanda kowa dan kabila ba sai dan kabilar shi ita kuma ta je ta samu wani wanda ba bafulata ne ba to aka rasa yadda za a yi shine sai tana aika wa malamai takarda cewa me ya ma'ana yanzu cikin ku ba wanda ya gaji Abubakar Gumi ne don Abubakar Gumi in ta turke zai daura maka aure ko ubanka bai yadda ba shine sai na bata ansa cewa eh dukkan mu ba wanda yake da matsayin Abubakar Gumi domin mu masu wa'azi ne shi ko mai wa'azi ne da kari alkali ne ba ma alkali ba alkalin alkalai saboda haka ma'ana alkalan ma yana iya daure su ya daura wa ƴaƴansu aure to kaga ba wanda yake da fawa irin tashi ina fata an gane saboda haka hakikanin al'amari idan har alkali ya riga ya kashe wancan aure ya daura mata da wani ko ya bata dama ta je ce ta kaba ta a wani sai kuma ya faru cewa ai wancan mijin asali ashe ba bataye ba wancan hukuncin na alkali ya riga ya zartu yanzu babu dama a ce a dawo ayi me a dawo ayi ta kaba domin dama asalin wancan hukuncin da alkali yake ginawa ana gina shi ne ga mafirin jayin zato akan rasuwa a ƙarƙashin haka duk mutumin da aka yi wa matar shi haka shi kuma ake raba dukiyar shi a matsayin gado ai ai ba wai jingine auren ake ba kuma a jingina dukiyar a'a za a ce ne alkali zai dubi maslaha ne kawai malamai sun yi maganganu suka ce shekara hudu wasu suka ce ingantacciyar magana alkali ne zai dubi menene asla in aka ce shekara hudu in ta ce ita ba za ta iya zama ba ɗa namiji shekara hudu ba fa saboda haka za a dubi menene dan haka alkali yake tare da wani mutum a gefan shi wanda bai gaza shi ilimi ba sunan shi mufti wanda ba su haɗu su yi shawara to yanzu yaya kake gani game da matsalar matan nan sai a ce to yanzu an ɗaga shari'ar ta sai nan da rana ita yau sai a kira ta gefe guda shine chambar alkali kenan to ke baiwar Allah zaki iya zaman shekara hudu mu aika neman mijin nan naki sai ta ce a'a shekara nawa zaki iya zama sai ta ce ai ita nan da wata uku gaskiya ba za ta iya karawa ba to annan alkali yana da yancin ya hukunci shine mai tuhufa yake cewa hukumul hakimi yarfa'ul khilaf duk wani rikici abinda alkali ya hukunta to wannan hukunci ya dauke rikicin saboda haka a wannan lokacin alkali ya ce to yanzu na hukunta na kashe aurenki dan haka sai ki je ki ainihin wato idda sannan mijinki kuma na hukunta akan cewa tunda ba za ki iya zaman shekara kaza ba to za mu saurari shi kafin raba dukiyar shi da shekara kaza ko kuma yadda na kashe aurenki haka kuma mijinki ma na zartar da cewa a je a raba dukiyar shi to shi yasa kwararru daga cikin alkalai kamar yadda nace in abu ya zo da irin wannan sai sun je sun zauna su da mufti su tattauna su je su yi nazarin shari'ar bayan nazari in suka zo sai sun ba da ita a rubuce sai a ce to ga abin da aka hukunta miki ga takaddar sai ba wai takaddar saki ba kawai takaddar kofin shari'ar alkali zai ba da tarihin tun ran da ta kawo kuka gare shi da tarihin irin binciken da yayi da yadda ya kai zuwa ga wannan hukunci sannan da zartar da hukunci sai ya buga
tambari na kotu ya sa hannu akan cewa shi yayi wannan haka ake yi ba irin kotunan gargajiya haka wanda za a ga kawai ce to shikenan an yi kaza da ka ba Allah ya kyauta na'am na'am ma ba ta iya hukunta haka shine miji ya rasu ya barta da ita da ƴaƴa waɗanda nata ko ba nata ba sai zama gagararru ne ana nan kuma su ma uwarsu ta mutu waɗannan ƴaƴa in ya zama ba nata bane sai suka gagara a zo a kawo mata abinci ko a kawo mata wani abu su sace ko su ta jawo mata rikici kullun ƴan sanda su zo gida neman su ko kuma kullun suna shaye-shaye a gida abu ya zama fitina sai maslaha ta hukunta ta tashi daga wannan wurin sai ta koma inda za ta samu lafiyayyen aminci sai ta yi iddarta sai ta kaba babu na'am to ku dan saurara mu dan abin nan ta ga mallam yace babu dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat min al-mahid wato asalin mas'alolin da kuke tambaya su asali ba mu kawo kansu ba shine shi hadisin nan yazo ne dan yayi maganar akan mas'alar haila sai dai a ciki ne saboda albarka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai magana ta kaba ta zo za a zo magana ta kaba din dai Bukhari ne yana daidai da task din kowa insha Allah babu dalkil mar'ati nafsaha babin da ke magana akan mace ta ciccuda jikinta nafsaha anan jikinta ta ciccuda jikinta idza tataharat min al-mahid idan tana wankan haila wa kaifa taghtasilu kuma ma yaya ne mace za ta wankan haila wa ta'khudhu firsatan mumassakatan sannan kuma mace za ta dauki audiga wadda ta sanya mata turare na misk shine mumassaka amma ba lalle lalle ainihin wato turaren miski ba ta sanya turare dai sai ce fatatabba'u asarar dami sai ta bibiye duk inda jini ya kwanta sai ta shashafa wannan audiga wadda take dauke da turare kamar yadda muka faɗi shine Imam al-Bukhari yake ƙara maimaita maganar kuma ya kawo mata hadisi na musamman قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسلها من المحيض منصور بن صفية يتي يكربو دقا محيف يشي صفية إرشيبة عن عائشة إتكو تكربو دقا ما لمت ميسونا عائشة ورمومني عائشة تتي أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وتمتت تنبيا النبي صلى الله عليه وسلم وانما تسوننت فاطمة أي أسماء الشكل أسماء الشكل حكى مسلم يرويت أين حديث انت نافات أنقاني تزوت تنبيا النبي صلى الله عليه وسلم أن غسلها من المحيض كما يد ذاتي وان كان هيلا كاقا اندي كيما لبين داما كشريا kajifan mace ce ta zo ta ce ya manzon Allah ko ya mun ya zan yi wankan haila fa amaraha kaifa taghtasilu sai manzon Allah ya umarce ta yadda za ta yi wankan qalat sai ta ce kaifa ko ha qala sai ya ce khudhi firsatan ki samu audiga min miskin wadda take da turaren miski a jiki fatatahhari biha sai ki je ki yi tsarki da ita qalat sai ta ce kaifa atatahharu yaya zan yi wanka da audiga mai turare a jika yaya zan yi qala yace tatahhari biha kije ki yi wanka da ita kije ki gyara jikinki qalat kaifa tace kamar yaya qala subhanallahi tatahhari yace ke subhanallahi kije ki wanka aka ce aisha tace fajtazabtuha sai na fuzge ta ilayya na ja ta wuri na fa qultu sai nace tatabbi biha asarad dami kije ki bibiye duk inda kika san jini ya kwanta miki ki sanya audigan nan mai turare ki shashafa abin da yake nufi shi wankan galibi ba shine matsalar ba amma wannan audiga da turare shine matsala to sai ta kasa fahimta ki je ki samu ruwa ki wanka da auduga da turare to sai ta rude yaya za ta yi shine sai as-sayyida Aisha sai ta fusge ta sai ta ainihin nuna mata Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan hadisi yana daga cikin hadisan da al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya dan tsaya ya dan yi karin bayanai akai shine nake so in dan karanto mana kadan daga cikin abubuwan da yake cewa kun dai ji hadisin jama'a mace ce ta zo ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mata wankan haila ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mata amma sai ya ce mata ta samu auduga da turare ta je ta gyara jikinta malai yace wa fi hadhal hadisi min al-fawaid wannan hadisi yana da fa'idoji masu yawa daga ciki akwai at-tasbihu inda ta'ajjubi idan abun mamaki ya kama ka sai ka ce subhanallahi abinda ake so kenan kaji abin da yazo daga fiyayyen halitta kenan sallallahu alaihi wasallama wa ma'anahu huna abinda ake nufi da shi anan كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه الى فكر abinda manzon Allah yake mamaki har ya kai ga tasbihi wannan al'amari ne wanda kaiwar shi sarari ta kai matuka baya bukatar sai an yi wani dogon tunani shi yasa yake mamaki subhanallahi kije ki sarki mana wa fihi istibabul kinayat fi ma yata'allaqu bil awrat to duk abinda yake da alaka da al'aura da sirri da makamantan su to ana son kinaya dai ana so ka rinka ambaton kalmomin kai tsaye sai ka rinka saka yasu sai dai kamar yadda zaka zo ka ji wani lokaci har cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan cikin kitabul hudud idan kinayar kai mutane ba su fahimta ba fa sai ka sarraha musamman kana karantar da yara yanzu kana karantar da yara kamar yadda zaku jinna cewa sai ka ce musu ƴaƴan marena ba za su gane ba sai ka ce golo sai ya fahimta ina fata an gane a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka zo ka ji irin wannan karara annabi yakan faɗi haka saboda ya kama ne in baka yi haka ba za a gane ba amma in za a gane madadin ka ce kashi sai ka ce bayan gida ko ba haya to in ka ce wai ɗan islamiya ba haya ya dauka to ba haya eh to haya hayan gida ko hayan keke to ba haya kaga sai ya dawo da fahimtar dole ka zo ka ce kashi ina fata an gane yawa Allah ya taimaka وفيه سؤال المرأة وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها ما لا يجي وانا يانونا من يا حلت ما تتنبي ما لمي قمد وصحا لا يناتا وان دي كان نصر انتني سبو دقا شبا يدتا ايا تزوتنا تنبيا اي اكار كشن حكا نيسي ما لا يجي ولهذا كانت آئشة تقول في نساء الأنصار haka Aisha take yaban matan Madina take cewa lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqqahna fi ad-din matan Madina jin kunya baya hana su su koyi addini kenan idan ya kai makura sai mace ta fito ta yi wannan wato asali jama'a duk shedan ne ya lalata mutane in ba haka ba babu wani abu ba wani dalili da zai sa mace ta zo ta ce wa malami tana da tambaya ce ba zai saurare ta to amma duniyar ce sai ta gurbace wata sai ya zama kawai za ta zo ne dan ta zo lai malamin wata za ta zo ne ai an turo ta ne ta zo ta mishi magana irin wannan dan aji me zai ce mutane ne suka lalace shi yasa suka canzawa malamai din yanayin nasu tunanin in ba haka ba jama'a wani mutum cikin malam cikin tabi ai alhazan birni ne yana da mace kikkiawa irin wanda zaka ce mai kyantsiya ran nan da daddare sai ta dubi jikinta sai ta ce a garin nan waye zai ganni ba zai fitinu da ni ba sai shi mai gidan nata yace mata sai dai Umair wani babban malami ne a Makka a wannan lokacin cikin tabi ai tace wallahi ko shi ya ganni sai ya fitinu da ni sai ta je ko sai ta tsaya gefe guda sai ta sa aka yi sallama da shi sai yazo yana zuwa sai ta bude fuskarta da ta bude fuskarta sai ta fara bude jikinta madadin tambaya da za ta fara mishi sai ta fara mishi tambayoyi na maganganun banza sai ya ce mata yanzu waɗannan maganganun da kike mini kina nema na zuwa ga kaza da kaza tace eh yace yanzu aka ce ga wutar jahannama nan an hura nan ga rabbul arshi ya zauna nan ga mala'iku nan ga zabaniyawa nan ga kaza zaki iya nema na da wannan abun tace a a tunan ya fara loda mata wa'azi ya fara mata wa'azi nan da nan sai kuma aka ji ta fashe da kuka to nan da nan da ta koma gida kuma shikenan sai ta zama rahiba da dare yayi sai ta mike ce ta karatun qur'ani ta ta sallah ta kaza sai kuma shi wannan alhaji birni ya dawo yace ai ni kan na shiga uku matata daga zuwa kawai tai wa Imam Umair tambaya kuma shikenan ya mayar mini da ita malama kwana take sallah da rana kullun kuka take yi kuma to kaga anan asali wato jama'a ya zama shahararren abu ne gashi tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama mata suna zuwa su ne wa Annabi tambaya kaji tambaya irin wannan ma to amma akwai tsarkin zuciya akwai kyakkyawan manufa amma al'amura sai suka zo suka lalace a yanzu mace ce za ta bugo malami tambaya take so ta yi ba tambayar bace maganganun banza ne wai ta sa speakerphone wasu ƴan iska suna ji ce sa mutanen da suke kuka akan cewa malaman yanzu sun zama ƴan zamani suna wulakanta su sai su binciki kansu anya su kuma addinin ne ke kai su wurin malaman koko sun je ne dama da wata mugunyar manufa shine aka mu'amalance su daidai da irin aikin su wal jaza'u min jinsil amali na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai ce kama akhrajahu muslimun fi ba'd turuq hadha al hadith wa taqaddama fi al ilm mu'allaqan wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi da cikakken isnadi kuma mun gabatar da shi a can ba tare da isnadi ba ko hadisin da Aisha take cewa madalla da matan madina wa fihi al iktifa'u bit ta'rid wal ishara ila al umur al mustahjaba ko mustahjana mustahjana malai yace wannan yana nuni dukkan al'amarin da ya zama wato akwai nauyi a cikin shi to ana so zaka iya takaituwa da yin kinaya da kuma yin ishara ba sai ka fito karara ba saboda akwai nauyi a cikin magana wa takrirul jawabi li ifhamus sa'il sannan ya halatta maimaita tambaya maimaita jawabi saboda mai tambaya ya fahimta ce can cikin hadisi faraddada miraran shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana tambayimaita mishi shi kuma yana cewa ausini kai min wasiya shi kuma yana cewa la taghab kar kai fishi sai ka ce faraddada miraran sai manzon Allah ya tambayimaitawa la taghab kar kai fishi saboda mai annabi yana maimaita mai ne dan ya fahimci magana to haka nan ma annabi yana maimaita mai yana cewa tatahhari kije ki wanka dan ta fahimta wa inna ma kararahu ma a kaunaha lam tafhamhu awwalan li anna al jawab bihi yu'khadh min i'radihi bi wajhihi inda qawlihi tawaddai to me yasa gashi bata fahimta ba amma annabi na ta maimaitawa aka ce saboda me yiwa yawan maimaitawar yasa har ta gano wata magana yake nufi wanda akwai sirri a ciki shi yasa yayi ta kinaya akai sai ce ai fil mahalli alladhi yustahya min muwajahati almar'a bitasrih bihi wato a yanayin wurin da ya zama akwai kunya namiji ya fito kararai fuskanci mata da irin wannan maganar to sai ta maimaita mata har ta gane cewa abin da yasa yake fitowa kararai ya fada saboda me saboda ma'anar magana tana da nauyi ne ita ta fahimci haka faktafa bi lisanil hali sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya takaitu da abin da bakin shi yake fadi al-lisanil maqal wato ba sai ya fito karara ya fada ba halin da yake ta nunawa na maimaita magana daya yasa ta gane akwai wata magana ne mai nauyi ita ce baya so ya fadi an ha zalika ko na'am wa fahimat aisha radiyallahu anha zalika anhu ko fatawallat ta'limaha da aisha ta fahimci abin da yasa annabi yake ta maimaitawa shine yasa me akwai abun kunya akwai abun nauyi ne a ciki sai Aisha sai ta gane haka sai ta dauki nauyin ta karantar da ita tafsilin abun to anan wannan yana nuna wata magana da na ta fadi wanda ita asalin maganar nayi ta ne a kaina amma Allah ya sani a yanzu ina son in yi maganar ne kadai dan a fahimce ta shine ke da kike son ki auri malami kin shirye auren malami tukuna ko kuwa juice din auren malamin sakamako as-samarat din kawai baki san irin wazifar da take ga auren malami ba ma'ana kina so ki auri malami kina so ki auri babban alhaji kina son ki auri babban dan siyasa kina son ki auri sarki kin san nauyin auren malami kin san nauyin auren dan siyasa babba kin san nauyin auren sarki ko mutumin da yake da wata mas'uliya tashi ko ta jama'a ko makamantan haka misali duk inda kaje ka samu ƴan mata musamman islamiya da makamantan haka suna son su auri malami amma sun san daga cikin matsalolin auren malami shine kina zaune wata azababbiyar mace da tafi kikkiau za ta zo kuma tace ta zo tambaya ne, zaki iya daukar irin wannan halin ko kuwa zaki shiga daki kina zufa hanci saboda kishi? Duk wannan yana daga abubuwan da duk sanda kake malami ko ustazu tace tana son ka, sai ka zauna da ita kai mata jarabawa. Yanzu in na aure ki, sai wasu mata kyawawa suka zo yi mini tambaya, sai na ce ki tashi ki ba mu wuri, yaya zaki ji? Ka fara mata haka dan ka gane za ta iya auren ka tukuna, saboda ustazai da yawa ba sa aunawa, su ma ƴan matan da yawa ba sa aunawa, kawai abinda wato roman suke hange. Sai an zo an yi auren, sai matsaloli irin wannan shikenan. Sai ta ce yaya ni da mijina mata za su hana ni? Ayya, irin wannan zaki iya kwana 9 baki ganshi ba, ki buga mai waya so 50 bai dauka ba, yana can ana lissafin yadda buhun shinkafa zai kasance, zaki yi fushi. Misali, wannan magana ta tana da matukar ma'ana jama'a, saboda matsaloli ne ƴan mata da samari ba sa hasashen su in suka tashi yin aure. Ita dai abin da take so kawai ta ga malami ta ji yayi suna, saboda duk inda aka zo ai shagwa ne zai wa'azi, ai shagwa ne yana da kaza, sai ta ce ai mijina ne. Ai ita juice din roman take kallo, ba ta hango kuma to wani sakamako ne na wannan. Kina nan kina auren shi, kin shirye ran da aka zo za a kama shi, a ce za a tafi da shi kirkira, daure shi shekara 17, za ki yi irin wannan zaman? Duk ku tsaya ku rinka nuna musu haka, in ba haka ba sai zama su wawaye ne, kuma kuma kun zama shashashai, shikenan ya zama banza kira mana shashasha. Ko kun fahimta jama'a? Duk sanda kake malami ko wani mai mas'uliya, sanata ne kai ko shugaban kasa, sai wata ta zo ta ce tana son ka, idan ita ta taho da hangen roman da ke ga abin, sai kai kuma ka bata ɗaya fannin, sai ka ce to ta je ta hada, daga za ta iya jura wannan? Kuna ina matan Nelson Mandela, an kama shi aka kulle shi ta koma ta jawo saurayi yana nemanta, yana fitowa sai ya ce ya rabu da ita, aka yi juyin duniya, aka nemi a murɗa magana, ce a bata cancanci irin shi bane. Ya ce me yasa? Sai ya ce ai gobe ma zai sake koma kurkuku, dan wannan aqidar tana nan tattare da shi. To shin ku ustazai sadda waɗannan ƴan mata, wanta salafiya, wanta salafiya, wanta salafiya tazo ta ne maka rangwada da niqabi tana son ka, kana nuna mata ire-iren waɗannan abubuwan, koko kawai kuna kallon abin ne, sai an yi aure kwana 2 sai zo ya rikice? Ina fatar an gane. Ku duba wannan matar a gaban manzon Allah, tazo tana cewa ka koya mini wanka, in ka samu ballagazar mace ƴar talla kama ta za ta yi da kokowa, ta ce wannan munafuka ce, ba wanka tazo a koya mata ba, kuma a hali tsakaninta da Allah wanka tazo a koya mata. Na ɗaya kenan. Na biyu, da kike son ki auri malami, kin shirya da aiki irin wannan na Aisha, shine ki zage ki karatu, yadda mas'alar da ta zama malam ba zai bayyana ta ba, saboda hali irin wannan ke ki ɗauki nauyin bayyana ta, shine cancanta kiga zama matan malam. Wallahi waɗannan maganganun jama'a ina faɗin su, waɗanda ke cikin zuciyata sun fi wannan ninkin ba ninkin, amma lokaci ne zai yi, a hankali za a yi ta fito da su, saboda matsalolin da suke faruwa jama'a, akwai alherai da yawa a cikin musulmin Najeriya. To amma matsalolin da ke dauke da waɗannan alheran kuma fa, sadda sayyidina Usman yazo ya kwankwasa manzon Allah kofa, manzon Allah yace ku ce ya shigo kuma ne mai fatan alheri, amma akwai sharri da zai biyo baya a rayuwar shi. Da Usman yaji sai yace wallahi almusta'an. To haka ake jama'a, dan haka ku dai ji wannan gashi. Sai Aisha sai ta dauki nauyin bayani, sai mallan yace وبوب عليه المصنف في الاعتصام زامو جي وني كتاب الاعتصام للتافين دكي بياني اكن ركو ده سنر منزل الله صلى الله عليه وسلم انن الامام البخاري زي قل بابي يجي الاحكام التي تعرف بالدلائل اكو حكمه حكمه ده با ا فتوا قرر ا فدي سي دي واسو دليلي ني نا قرائن نا كوسا زاسو تيمكي كا كاي غا غانو ابن امام البخاري زي حجه ده wannan hadisin a can. Shi ne mai abinda annabi yake nufi, bai fito karara ya koya mata wankan ba ko, amma ta yi amfani da wasu abubuwa ta fahimta. To Bukhari zai kulla babi a wannan. Wa fihi tafsiru kalamil alimi بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه wannan ya nuna kuma ya halatta malami yayi magana a nan take sai kaga wanda malamin ke nufi da magana bai fahimta ba kai sai kai kokarin fahimtar da shi in dai har malamin zai ji dadin haka to babu laifi wa fihi al akhd an al mafdul bi hadrat al fadil bukhari yace ya halatta a gaban babban malami ka karbi karatu a hannun wanda ke kasa da shi ina muka ga haka ta karba daga hannun aisha a halin ga annabi na wurin sallallahu alaihi wasallam وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل أقبه نعم إذا ما لم حديثي ككرنتو مش حديثي كودا بيكي نعم با سيشرو وانينا نون يا أهل التكجي كتي حدثنا وانا كو أخبرنا وانا كو قرأت عليه كو قرأ عليه وانا أسمع من كرنت وانا إنا وانا هجة تكشيني صد النبي كويا وما تنن دا إشارة بتفهنتا با Aisha ta janye ta taje ta koya mata a aikace Annabi bai ce wa Aisha ba haka nake nufi ba saboda haka tunda Annabi yayi shiru koda bai ce na'am ba kyale wadda yayi dalili ne akan ya yadda da fassarar da Aisha ta yi kenan in ka zo gaban malami kace algafata malam zan koyi hadisai sai kana jan hadisan malam yayi shiru to ya amince kenan don in akwai matsala zai yi magana malam yake cewa وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه كaji inda malaman islamiya Allah ya taimake su akan wannan gababba dan haka bada duk abin da suka karantar da ƴan islamiya bai halatta su ƙara musu ba sai sun fahimta amma aka ce ba dole bane akwai karatun dan ka fahimta ka karantar da mutum bai fahimta ba za a iya ci gaba a shahide ya haddace karatun saboda haka ka karantar da shi hadda suratul baqara yana dauke da karatun amma bai fahimci me ma'anar ba ko ya halatta zai iya zuwa ya ce malam wani ya karantar da ni saboda lokaci zai zo da za a zo fahimta kuma wa fihi rifqu bil muta'allimi wa iqamati al uzri liman la yafhamu wannan yana nuna yadda ya kamata a tausasa wa mai koyan karatu saboda ta tace yaya zan yi manzo Allah bai koda mata mari ba manzo Allah bai mata bulala ba manzo Allah bai la'anje ta ba sai ya ce me sai ya ce subhanallahi kije ki mana tace yaya yake kije ki bana yaya tace subhanallahi kaga tausasawa to mutumin da yazo koyo sai a tausasa mishi sannan kuma da bada uzuri ga wanda bai fahimta ba a bata uzuri ka a ce matan nan fashe gantaka take fa wallahi matan nan reni ne ya kamata jikin ta ga mata a'a tunda bata fahimta ba sai a bata uzuri wa fihi anna almar'a matlubun bi satri uyubihi wa in kanat mimma jabala alaiha min jihati amri almar'a بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة wannan dalili ne akan cewa ana so mutum ko yana da wani aibi to ya rinka ainihin boyewa ta ina muka gane wannan koda wannan wani abu ne na dabi'ar shi idan muka gane wannan sai ya ce umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bata domin gusar da wannan karni dake jikinta wato me ake nufi anan lallai dai ba a rasa makwantar jini da karni annab bai ce mata to in jikinki na karni ko kaza a koma dai ala ayi halin ne je kike sa turare kaga an suturta ita ma kuma ta suturta wa kanta wa fihi husnul khuluqi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna kyakkyawar dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbi dan dama Allah da kanshi sai da yace me wa innaka la ala khuluqin azim kana da dabi'u manya manya na mutunci Aisha kuma tace kana khuluquhul Qur'an Qur'ani ne dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to annabi mutumin kirki ne wa azimu hulumihi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da hakuri yana da dangana wa haya'i annabi kuma yana da kunya sai malam yace zadahullahu sharafa Allah ya kara wa manzon Allah daukaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ji kadan daga albarkacin makarantar ابن حجر الاسقلاني الله مدوكاكين سركي غفرتا مشي دان haka jama'a kun ji Allah yake maka Imam al-Bukhari yace babu ghuslil mahidi babin dake magana akan wankan haila qala haddathana muslimun qala haddathana wahaybun haddathana mansurin an ummihi an aisha anna imra'atan min al-ansari qalat lin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama kayfa aghtasilu min al-mahidi kaji wannan hadisin dai da muka gama tattaunawa akan shi Bukhari sai ya sake ruwaito shi amma kaga can daga al-Imam Yahya nan kuma fa daga al-Imam Muslim ibn Ibrahim ba Muslim ibn al-Hajjaj ba daga Wahaybin sannan daga Mansur kuma daga wa daga ainihin wato mahaifiyar shi Safiya ita ko tace wata mata tazo tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya zan yi wankan haila qala sai annabi yace khuzi firsatan mumassakatan fatawaddi salasan ki ainihin samu audiga ki sanya mata turare sai ki je ki wanke jikinki so uku thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama istahya sai Aisha tace to amma annabi ya ji kunyar yi mata bayani ne dalla fa'a arada bi wajhihi hasse da ya kauda fuskar shi aw qala tawaddi biha yace mata ki je ki alwala da ita ki je ki tsarki da ita ki je ki wanka da ita audigar Aisha tace fa akhaztu hasse na kama wannan mata fa jazabtu hasse na fusgo ta gare ni fa akhbartuha bima yuridu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai na bayyana mata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake nufi ina fata an gane to gaskiya abinda nake so in yi ta'aliki a wannan munasabar shine ahlus sunna dole ne ku ji tsoron Allah Allah ya albarkace ku a Najeriya ku cire kwadayin dukiya arziki na Allah ne ƴaƴan ahlus sunna da dama sun iya karatu amma sai suna daukan su suna aurar da su ko dai ga alhazan birni ko daga ahlus sunnan ne ko kuma suna aurar da su zuwa ga waɗanda ma hakikanin al'amari bai halatta su aure su ba dan baka da hujjar da zaka dauki yarka ka baiwa dan bid'a nan ko kanin uwarka ne ya kamata mutane su gane domin Abdullahi dan Mubarak yana da kanwar tana da da sai ta turo danta ai je ka gidan yayana yashi ta girma ta isa aure ka je ka neme ta irin abin nan na mata na dangas shi kuma da aka zo babban malamin sunna ne Abdullahi ibn Mubarak yace to kai ne mahaifiyarka ta turo ka zo ka nemi yata yace eh ce to ka karanta min suratul fatiha inji ayoyi guda bakwai karanta min waƙoƙin jahiliya guda bakwai inji ka karanto mini kaza ka karanto kaza ka karanto kaza duk sai kasa sai ce to da me zan baka yata kawai da zumunci to abin da yake faruwa kenan jama'a ana daukan yaya ne ana bayarwa saboda me saboda ai wannan uban shi da ainihin ubana kauye ɗaya suka fito ciki ɗaya suka fito ai wannan dan kaza ne ai wannan dan kaza ne ita yarinyar in bata samu tarbiya ba sai aje a bada ita ga wanda bai samu tarbiya ba shine al-khabisatu lil-khabisina amma yarinya ce yar ahlus sunna ta taso a gidan sunna jama'a sai aje sai a dauke ta sai a bada ita ga dan bid'a ko dan al'ada ko kuma ahlus sunnan ne amma alhajin birni ne jahili sai zaman matsalar da za ta faru duk ilimi da fasahar wannan yarinyar sai dakushe sannan in ta je amurda za a rinka zama ita tana so ne ta samu mai addini mai karatu shi kuma so yake ya samu yar duniya shi yana so ya murda ta ita tana so ta murda shi karshe saboda rauni na ya mace sai nasara akan ta to abin da yake faruwa jama'a wallahi alazim wannan matsalar na sha tattaunawa akai kuma babu abin da nake jin zan sake fadi a yanzu wanda ban taɓa fadin shi ba kadai sai dai in ce ahlus sunna ku ji tsoron Allah wadannan ustazai da kuke kyamar wai ba su da kuɗi ya kuka ko gane ba su da kuɗi wai yaushe dan shekara 25 ko 27 ya kai ka gane bai da kuɗi bai nema ba ai kuma ba a ga ƙarshen rayuwar shi ba ustazu ne kullun hadda yake kullun bulugul marami ne a hannun shi a kullun handout ne a hannun shi na accounting ko business admin ko law ma'ana ai bai fita duniyar nema ba ya nema a ga Allah zai bashi ko zai hana shi ya kamata mutane ku ji tsoron Allah akan wannan sai ana hada aure jama'a auren har yanzu baya haifar da fa'ida mai kyau shine shi ya rasa yadda zai sai je ya auri yar talla dan tafi araha ko kuma ya tafi je ya auro yar kauye dan tafi sauki to ya zai yi in tazo duk sai ta rikita mishi al'amari ita kuma sai aje ya dauki wani alhajin birni ko wani dan bid'a sai a bata sai zama gaba ɗayan ku malaman islamiya ku ne kuka yi wahala kun yi wahala karantar da shi, kun yi wahala karantar da ita. Daga ƙarshe shi an fige shi, an hada shi da wata bahaguwa, ita kuma an hada ta da wani bahago, sai zama gaba ɗayan aikin ku ya lalace. Ya fi shekara 25 na san wani malami a ƙoƙi ta Kano, in ka kawo ƴarka dama sai an rubuta a takarda, to in lokacin aure yayi shine zai dubi mijin da ya dace, in ka yadda to in ba haka ba sai ya wartake ka kai da ƴarka, saboda ƴarka ba za ta bar makarantar shi ba sai ta sauke Qur'ani, sai ta iya larabci, sai ce to wahalar shi ba za ta tafi a iska ba. Gaskiya ina wannan ko yau bai wuce mako biyu ba na haɗu da shi na je Kano jama'a, wannan malami yana nan da ran shi ya manyanta yanzu, tun yana matashi yake wannan abu. In ka zo kana son ka sa ƴarka makarantar shi, tuntuni shi yana islamiya ne, yana hada da allo, saboda haka in ka kawo sai ya yi maka wannan sharadin, in ka yadda ya karantar da ya, in baka yadda ba sai ya ce kai gaba, saboda ya ce ba zai gama karantar da ya ta dauka a ba da ita, inda yanzu yana nan da dalibai mata ne a cikin birnin Kano, wallahi wata ta kai shekara 30 ko 35 cikin daliban shi, wata akwai har ƴan shekara 40 waɗanda yanzu nan suna ba da karatu su ma a cikin birnin Kano. Sakamakon in ya tashi sai ya dubi almajirin shi da almajirar shi sai ya hada su, ko ya dubi almajirin wani malamin sai ya dauko sai ya hada, ku iyaye sai dai a gayyato ku ku zo ƴan sheda, domin wannan taimakon ka aka yi ai. To irin wannan ne zaka ga cewa shi malami, ita kuma fa malama kenan, duk san da ya bayani irin wannan ita sai ta warware. Al-Imam Nuruddin Al-Haythami malamin sa Ibn Hajar, mutumin da ya rubuta littafin Majma'uz Zawaid wa Manba'uz Fawaid, idan ya rubutu ya rubutu ya rubutu ya gaji, hannun ya kale, ma'ana ga abin rubutawa amma hannun ya gaji, sai ya tsaya cik, sai matar ta fahimta, sai ta karba alƙalamin sai ya ci gaba da faɗi tana rubutawa. Kage yanzu wannan da Allah ya kawo shi wannan zamanin an huta, zaunar da shi za a yi kawai gaban kwamfuta a ce ta faɗi duk abin da ya zo zuciyar shi ya faɗa, ita kwamfuta ta rubuta mai duk an huta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ni dai abin da nake nufi da wannan maganar ita ce a rinka yin auren da zai haifar wa da musulmi fa'ida. Ina fatar an gane, a yi auren da zai haifar wa da musulmi fa'ida. Shi ne mai me ilimi ne ya auri wadda take da ilimi ko wadda take son harkar ilimi. Ita mai ilimi ce to a batta ta auri wanda yake harkar ilimi ko kuma wanda yake da ilimi, sai a ci gaba. Waɗannan kuɗi da kuka gani jama'a duk hayaniya ce, saboda kuɗi inda zaka gane hayaniya ce, babu wani wanda za a iya maida shi mai ilimi a dare guda, amma ana iya maida mutum mai kuɗi a dare guda. To sannan kuma duk abubuwan da iyaye suke hange din nan shine yaushe zan auren mishi da ita shi baya aikin komai. Mutumin da yake karatu ne baya aikin komai, bai da sana'a, bai da kaza, bai da kaza, aidi ne kai tunda ya cancanta kai ka auren mishi da ƴar ka nemo mishi sana'a mana. Anan mun kawo muku labarin dattijan da ya neman wa me neman ƴashi ya neman mai aiki. Ya kama gida ya biya sadakin akai. Ni ne waliyin auren fa, wannan ma'ana ba magana ce da na ji labarin ta ba, ni ne na je muka zauna da shi ne maganar, wane ya ga ƴakka yana so amma yana taka tsantsan saboda bai da aikin yi. Yace a bai da aikin yi, bai makaranta bai ce yayi makaranta, yace to ai ni ne baban shi, ni zan samu mishi aiki. Jama'a ni ne waliyin auren, ba wai labari ne na ji a jikan magori ko ni ne na je aka abin. Yana nan yanzu Allah ya azurta shi. Allah da kanshi sai da ya irin wannan magana a cikin Al-Qur'ani. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Wallahu wasi'un alim. Waɗanda ba su da hali, waɗanda ba su da mata, waɗanda ba su da kaza, waɗanda ba su da kaza, duk babu ta ƙare a kansu. Allah ya ce ku auren musu, su ma ku aure su. In talakawa ne Allah ya yi alƙawarin zai azurta su, wanda Allah ya yi alƙawarin zai azurta shi tun daga sama bako ya aiko mala'ika Jibril ya zo da aya, sai kana kyaman shi. Allah ya taimake mu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Kathirin ya ce wannan ma'ana ce dai kawai a ƙarƙashin wannan aya, amma ba hadisi ba ne. wani san kamar tambayar farko din cance da aka yi akan wancan hadisin an-nazafatu min al-iman, wato akwai wasu maganganu da wasu mutane ke tsarawa, maganganu ne masu ma'ana amma ba hadisai bane, to wani da yaje sai ya karar cewa hadisi ne, kamar addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, ubangiji na ya ladabtar da ni kuma ya kyautata koyar da ni ladabi. Wannan hadisin ana danganta annabi ne ya faɗi saboda wajadaka dhallan wajadaka alam yajidika yatiman fa'awa, sai aka ce annabi ya faɗi haka, amma magana ce mai ma'ana, amma asali ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bane. Ina fata mun gane, to suna nan ire-iren waɗannan da yawa, to shine na'am. Hey. Wannan hadisi ya tabbata, ya tabbata. Na'am, babu imtishatil mar'ati inda ghusliha min al-mahid, babin da ke magana akan mace za ta tsefe, wato za ta taje gashin kanta a lokacin wankanta na haila. Ina son ku kiyaye, wannan yana magana akan tajewa, sannan za mu zo magana kuma akan tsefewa, dan ka san Bukhari sai yayi daidai da daidai akan masalolin. Babu imtishatil mar'ati inda ghusliha min al-mahid, babin da ke magana akan mace za ta taje kanta a lokacin wankan haila. Menene dalilin ka ya kai baban Abdullahi? Yace haddathana Musa ibn Isma'ila qala haddathana Ibrahim qala haddathana ibn Shihab an Urwata an Aisha qalat, kaji Imam al-Bukhari ya tafi can ma wara an-Nahari, can Balkans, can inda duwatsu ke fitar da wuta, yaje ya karbo wannan hadisin daga al-Imam Musa dan Isma'il at-Tabuzaki. Musa kuma ya karbo wannan hadisi daga al-Imam Ibrahim, Ibrahim dan Sa'ad, shi kuma yace haddathana ibn Shihab, Muhammad dan Shihab az-Zuhri shi ya bamu wannan hadisi, an Urwa daga Urwatu dan Zubair anna Aisha ta qalat, Aisha uwar mu'minai tace ahlaltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi hajjatil wada, duk duniya ba wanda uwar shi ta samu wannan daraja sai uwar mu'minai, ba kowaye kai a duniya uwarka bata isa ta faɗi wannan magana, in ta faɗi wannan kalma wuta ma za ta je. Ka ji abin da Aisha tace ahlaltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na ɗauki harama aikin hajji tare da manzon Allah. Wannan kawai daraja ce, daraja ce, dan yanzu zaka ga shehi babba ana hada shi da karami sai a fitar da su kalanda guda, hoto kawai sai a ce ya samu daraja dan an yi kalanda guda da babban shehi da karami, kuma haka bane. To nan manzon Allah ne ta je hajji tare da shi sallallahu alaihi wasallam, tace na dauki harama aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi hajjatil wada'i, hajjin bankwana. Wai sai faɗi wannan maganar sai Aisha, sai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa kuntu mimman tamatta'a, ina daga cikin waɗanda suka yi tamattu'i saboda walam yasuqil hadiya, duk wanda bai koro hadaya ba to sai tamattu'i ya kama shi, to ina daga cikin wanda wannan hukunci ya kama shi. Fa za'amat, Urwatu yace sai Aisha ta riya cewa, ma'anar za'amat anan sai ta ce annaha hadat, Aisha ta ce sai haila ta zo mata, walam tatuhur, jinin haila bai dauke mata ba, hatta dakhalat lailata arafa, har sai da daren arafa ya shiga, shine har sai da aka tashi daga makka aka tafi arafa, aka tafi ainihin mina, aka yi zaman nan na mina, a wannan dare na arafa ana waye gari gobe arafa ɗaya kenan, ko kuma daren arafa kamar yadda mafi yawancin malamai suka ce ita arafa daranta ne, daranta ba daren da ke kafinta ba, barin warware mana matsalar. Idan aka ce ɗazu da rana juma'a ce, to yanzu da daddare ya zama daren asabar, haka abin yake a musulunci. Idan aka ce yau jajibari, to wannan daren sunan shi daren sallah. In aka ce ɗazu alhamis ce, gobe juma'a ce, to yanzu ya zama daren sallah. Amma game da arabin yanzu ya zama daren sallah kenan, daren juma'a afwan. To in aka ce yau arafa, wunin yau da aka sha arafa ce, sai malamai suka ce to wannan daren da yake biye da ita shine daren arafa, ba daren da ya wuce ba. dan haka a ƙarƙashin wannan maganar da na faɗi da ta ce ban tsarkaka ba har sai da daren Arafa ta shiga, sai da muka hau Arafa muka sauka muka taho a daren da gobe za a waye gari daren sallah kenan, to kuma shine yake hukunta saboda za ta zo ta bayyana. Ina fata an gane. Faqalat ya rasulullahi, sai Aisha ta ce ya manzon Allah, hadhihi lailatu arafa, ga dai daren Arafa, wa inna ma kuntu tamatta'tu bi umratin, ni kuma dama na dauko harama umara ne. Faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai manzon Allah yace da ita, unqudi ra'saki, to sai ki warware kanki, wamtashiti, sai ki sa kum, sai ki taje shi, ki sa mataji, ki sa ainihin taje shi, wa amsiki an umrataki, sai kuma ki kame kada ki umarar taki, domin lokaci ya kure. Ina lokaci ya kure? Shine umarar tata da ta dauko tana nan tana jiran jini ya dauke, sai ta shiga mai, sai ta shiga haji, sai kuma har lokacin shiga haji yayi, ta riga ta shigo haji, to yanzu ya za ta yi? Shine yace sai ki tsaida ita umarar taki, sai ki ci gaba da aikin hajjin naki, amma zaki tsefe gashin ki, zaki taje shi. Fa fa'altu, sai na aikata haka. Falamma qadaytu al-hajja, lokacin da na gama aikin hajji, amara Abdurrahman, sai manzon Allah ya umarci Abdurrahman yayan Aisha kenan, lailatal hasba. To wanne ne lailatal hasba? Shine lailatu muzdalifa, shine dalilin da yasa na faɗa muku kenan dazu, domin sanda aka hau Arafa yau da rana, to ba a sauka Arafa sai rana ta faɗi, to za a iso kuma Muzdalifa ne a daidai lokacin da dare ya fara yi, to a wannan daren ne ta tsarkaka. Kaga dalilin can da tace lailatu Arafa, kashe garin sallah kenan, daren da za a iya kiran shi daren sallah shi ka kira da daren Arafa, nan kuma ta sake kiran shi da lailatu al-hasba. Ina fata an gane, saboda mutane suna kwana a ina ne, a wadil muhassab. To ya kamata jama'a, wato bayanan sai dai mu ta muku, domin mu ma haka muka yi ta cin duhu, asalin waɗannan bayanan, wato in ba ka je Makka ba, kuma in ba ka je tare da malami ba, zai yi wahala ka iya ganewa, saboda me bambancin kwarin dan goma da kubanni ga wanda yake jalingo, in ya ji a cassette yaushe zai iya bambance kwarin dan goma da kubanni? Shine matsalar wadil muhassab da kuma wadil muhassir, dukkan su kwari ne, daya na cikin daya. Ita al-muhassab din ita ce wannan gangara da kake gangaro Arafa, to wannan gangara gaba ɗayanta har ka tafi wannan tudu wanda zaka fara shiga Makka, wannan kwari gaba ɗaya shine ake kira wadil muhassab. A cikin shi kuma akwai wani kwari din, wannan kwarin kuma shi ake kira wadil muhassir, shine da giwayen suka gangaro har suka shigo cikin wadil muhassab, suka taho suka tsallako Arafa, har yanzu suna nan a cikin wadil muhassab kenan, sai suka zo daidai wadil muhassir, sai Allah ya tare su anan, dalilin da yasa ake cewa wurin wadil muhassir kenan, inda aka tsare su. To kwarin ɗaya na cikin ɗaya ne, kuma in ba ka je da malamin da ya sani ya nuna maka ga abun, ba za ka iya fahimta ba. Yasa gaskiya, saboda Allah, yana daga cikin shawarwarin da muke ta rubuta a gwamnatoci da hukumomin jami'an alhazai, shine a rinka ɗiban matasan malamai waɗanda za a rinka tafiya da su aikin hajji, ana nuna musu, saboda Najeriya ta samu malamai na aikin hajji. Amma waɗannan tsofaffin malamai da sun daɗe suna zuwa, sun je sun sake zuwa, hajjin ta zama musu su dai ba ibada suke zuwa ba, su ba wa'azi suke zuwa ba, ba a san me suke zuwa ba, kawai zuwa suke su fadanci ga 'yan siyasa a rumfunan minasi ta ba da fatawoyin ƙarya. Waɗannan kujerun nasu kamata ya aje su, domin kujerun ba su da amfani jama'a. Amma abin ne, wai ya zama yanzu ma ya zama siyasa, to za a ba kungiya kaza kaza, za a ba kungiya kaza kaza, wani an san shi da surutu, in ba a bashi ba bane zai je tafsiri ya yi shegantaka, shi ma bari a bashi, abin kuma ya zama siyasa jama'a. Amma kamata ya jama'a a dubi matasa daga cikin matasa a kowane gari da kowane yanki, sai a ɗibo su, waɗannan ana sa rai nan gaba su ne malamai, sai a ɗibe su sai a je da su. In aka je da su, wallahi barin gaya muku jama'a, akwai malamai waɗanda 'yan Makka ne, wa walidun wa ma walada, wallahi har alfahari suke jin dadi suke su dauke ku bayan sun karantar da ku su je su sanar da ku wurin a motar su. Abdurrahman ibn Abdullah al-Bassam mai sharhin Bulughul Maram da sharhin Umdatul Ahkam, wallahi har raha yake sai ya ce ku zo ku shiga mota, sai ya ce bila naulin, ba ko kwabo, ku zo ku shiga. Yahuni yana kewaya da ku, duk inda aka je kuma ya tsaya sai muku jusa, sai muku ga sai shekara za, ana ce a tsaya a huta, ya je nuna muku. Dattijo ne kuma ya kai wajen shekara 80 a lokacin, kuma su ƴan Makka ne, kuma ba zai maka wannan bane lokacin aikin hajji da hayaniya, sai duk an watse zai dauke ku yana da mota jeep, ko ya sa dan she tuka ko ya tuka, ma'ana jin dadi yake. Haka yanzu a Sheikh Ali Adam yake jama'a, in kuka ce kuna son ku je ba ku san wuri kaza ba, sai ce ku bari alhazai su ragu, zai je kai ku yana nishadi ya ce muku kun ga wannan wurin shine kaza, kun ji tarihi kaza da suratu Ali Imran ta kawo na kaza, sai ce to kun ga wurin da akai, sai ka samu ilimi mai nagarta jama'a. Su waɗannan malaman suna nan a shirye suke su yi haka, inna ma gwamnatocin kasashenmu ne muke fatan Allah ya shiryar da su, su kuma su dawo ga irin wannan abin wanda zai zama alheri ga kasanmu. Saboda matasan malamai ne waɗancan karewa suke, ko kun fahimta jama'a, waɗancan karewa suke duk da suna karantar da ɗalibansu. To amma jama'a ka samu malami irin Abdurrahman Abdullahi al-Bassam wanda kusan Makka ta yanzu akan idan shi aka gina ta, zai baka labarin kowanne dutse, zai baka labarin ko menene, yace maka ka ganan, to suna nan a Makka, suna nan a Madina, suna nan zankame, su dama wato har sai ka ji suna cewa khidmatukum sharaful lana antum wasiyatu rasulillah, ku daliban ilimi, ku wasiyar manzon Allah ne, yi muku hidima, mu alheri ne gare mu. Suna jin dadi. Saboda haka muna fatan a samu hukumomin kasashenmu da hukumomin alhazai su daure a rinka yin haka. Inda za a yi irin ta Indonesia ku da abin yafi alkhairi ma. Su ba ma a lokacin hajji bane za a dibi daliban ilimi kamar guda 50, sai a biya musu tikiti su je su yi umara, sai a je a yi tansiq amali, sai a hada kai da wasu malamai ƴan Makka, a sake hada kai da wasu ƴan Madina, a sake hada kai da wasu ƴan Jidda. Waɗannan dalibai suna sauka a Jidda kafin a kai su umara, sai an kewaya da su wasu wurare na tarihi tukuna sun gansu. A nan ba wai suna zuwa bane don a ce to nan wurin kaga, a'a, kun ga nan wurin, wannan ce tashe jirgin ruwan da su Ja'far dan Abi Talib suka tashi daga nan suka tafi ainihin ina, suka tafi ainihin kasar Habasha. Sai ce musu to kun ga ku auna daga nan ga tashe jirgin ruwan. To daga ina suka taso? Daga Makka suka taso. Sai ce maka daga Makka din nan tafiyar za ta kai misali daga Kano zuwa Zaria, suka taho a ƙasa daji suka saro ba kwalta, suka zo suka samu jirgin ruwa suka hau, sai jirgin ruwan nan ba mai inji ba, kaza, sai kuma a dibe ku sai a tafi da ku Makka. Kuna zuwa sai ku haɗu da wancan malamin, sai ya fara ce muku kun ga hududu Makka, kun ga wannan shine Jabal Saur, kun ga wannan shine kaza. Saboda ku ɗaliban ilimi ne, akwai aiki a kan ku wanda ya sha bamban da sauran alhazai, ya kamata ku san waɗannan abubuwan. Amma jama'an aka je aka taru da malaman da alhazan, sai dai fa aka samu mai ƙarfin hali ta ƙarya, kaga malami wai ya dibo jama'a ya kai su wani tsohon gida ya ce kun ga gidan da aka haifi manzon Allah. Ƙarya yake, ai wannan gidan san da Makkan take zamanin manzon Allah ma bata kai fadin nan ba. Can zai kai su wata tsohuwar anguwa wadda duka anguwar ta dade shekara 50 kawai, sai ce nan gidan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fadin Makka gaba ɗayan ta jama'a, inda wannan kwarin Ka'aba yake a yanzu, bata kai ma fadin haka ba a lokacin nan. Duk gidajen su anan yake a mammakala a jikin duwatsun Ka'aba din, bayan gari ko bayan garin ne. Allah ya kyauta, yasa akwai aiki a kanmu, Allah ya taimake mu. To shine Aisha take bada labari, take cewa fa fa'altu, sai na aikata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa. Falamma qadaytu al-hajj, da nagama hajj, amara Abdurrahman lailatal hasba, sai manzon Allah ya umarci Abdurrahman a lailatal hasba. Fa amarani, sai yasa ni nayi umara min at-tan'im, daga ainihin tan'im. Fa kana umratil lati nasaktu, sai ta zama wannan ita ce ainihin umarata wadda na dauko harama wadda ban samu yi ba. To makana madadin umarata wadda ban samu yi ba, wato wadda na dauko harama ban samu yi ba. ina ma'anar wannan shine karkace to ai wannan Umar yaushe tayi ta bayan haji ne dan me haji Arafa ai sai da aka sako Arafa tayi to zaka ji karin bayani dai na wannan hadisin insha Allah ta'ala dan haka jama'a wannan hadisin yana tabbatar da cewa mace za ta tsefe kanta in ta tsefe kanta kuma za ta taje shi to ta iya yiwa kace meye ma'anar tajewa da aka kawo nan gashi kuma za a kawo tsefewa ta iya yiwa ba ta da kitso a kanta ko ba ta da kitso a kanta in ta zo yin wankan haila ba za ta yi wankan haila a kan kanta dan kwararre haka ba sai ta sa ta taje shi da kum ya tashi ya yi shara-shara yadda ruwa zai shige shi shi ne ma'anar wannan babin dan ba haka ba sai ka kasa gane me bambancin wannan babin da zai zo bayan shi domin babin da zai zo baya gashi babu naqdil mar'ati sha'raha inda ghuslil mahid babin da ke magana akan mace ta warware gashin ta a lokacin wankan haila shine in ya zama gashin yana daure a kitso sai ta warware shi in kuma bai daure a kitsan fa sai ta sa kum ta taje shi to in kuma yana daure a kitsan bayan ta warware kitsan kuma sai ta yi aiki na biyu shine me sai ta sarraha shi sai ta taje shi na mallan kace me na'am ai zai iya daukan fiye da haka ma zai iya daukan fiye da haka ya zama daren Arafa ya zama Lailatul Hasba ya zama kuma daren sallah sannan yayi daidai da gobe Juma'a kuma fa a ce daren Juma'a ko mutum daya zaka ga da wahala kaga mutum daya mai suna guda daya ko mallai yace babu naqdil mar'ati sha'raha inda ghuslil mahid babin da ke magana akan mace ta kwance kitsanta a lokacin wankan haila قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت عائشة تتي خرجنا موافين لهلال ذي الحجة ممبتا منا دبد وطن ذي الحجة ذي چكا منا دبد أين هو وطن ذي الحجة كو موافين كو ايه منا فسكنتاني أنا ايه واتو وطن يا فسكنتو شيني سكشبو watan ya fuskanto shine suka shigo shine suka ainihin fita suka tafi aikin haji wato watan ya shiga kenan sai su ma suka shiga aikin haji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil wanda yake so ya dauki harama umara sai ya dauka fa inni domin ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama laula anni ahadaitu ba dan na fito da hadaya ta ba la ahalaltu bi umratin nima da umaran na dauka fa ahalla ba'dhum bi umratin sai wasu jama'a suka dauki harama umra wa ahalla ba'dhum bi hajjin wasu kuma suka dauki harama haji anan haji ma'ana kirani ko kuma ifradi wa kuntu ana mimman ahala bi umratin aisha tace ina daga cikin wadanda suka dauko harama umra fa adrakani yawm arafa sai ranar arafa ta riske ni wa ana ha'idun ina cikin jinin haila fa shakartu ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai na kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala sai yace da'i umrataki ki bar umrataki wanqudhi ra'saki ki warware ainihin kitsan kanki wamtashiti sannan ki taje shi da matsefi wa ahilli bi hajjin sai ki dauki ainihin wato haramanki ta haji ki ketare me kenan ki ketare umrar fa'altu sai na aikata haka hatta idza kana lailatul hasba har sai da ainihin daren muzdalifa yayi arsala ma'i akhi arrahman ibn abi bakr sai manzon Allah ya hada ni da dan uwana abdurrahman dan abubakar fa kharajtu ila at-tan'im sai na fita zuwa ga tan'im nayi muku bayani akan tan'im makon da ya wuce eh anguwa ce wadda ka muka ce bayan garin makka yanzu ta zama cikin makka ce ko da keke sai ka hauka je fa ahalaltu sai naje sai na dauko ainihin harama bi umratin da umra makana umrati madadin umrata da ban yi ba qala hishamun sai hisham dan urwa mai ruwaito hadisin sai yace walam yakun fi shay'in min zalika to babu fa daga cikin wannan ayyuka da aisha ta na umara da haji ko to babu abin da ya biyo baya hadiyun ba hadaya wala saumun babu azumi wala sadaqa babu sadaqa saboda abin ya dauki wata sura daban surar ita ce umara za a fara yi a warware a huta sannan a yi hajji sai jini ya wajaba shine a yi me a yi hadaya in ba ya hadaya ba sai ai me sai ainihin yi azumi in ba azumi ba fa sai sadaka to ita yanzu ku duba ta taho da niyyar umra umrar ba ta samu ba kuma ba ta huta ba sai kuma umrar sai ta kutso ta shigo cikin lokacin hajji ana cikin hajji haka kuma sai larura ta dauke sai aka ce ta je ta yi umrar umrar ta yi ta ne bayan gama hajji to wannan halin wannan hajjin ba ya tamattu'i bane ba kirani bane ba ifradi bane ya sunan shi hajjatu aisha haka malaman fiqh suke kiran shi hajjin aisha wato danganta shi zuwa ga aisha domin ita ce matsalar ta samu gare ta te haka to anan abinda nake so kawai mu tsaya mu nazari akai shine matsalar da bukhari ya tattauna akai matsalolin nan na aikin hajji ku bi mu bashin su in Allah so in mun zo babin hajji zamu tattauna su amma abinda muke so yanzu shine wannan matsalar musamman a garin nan an dade ana cece ku ce akan ta mun ce mata sai sun kwance sai wannan yaje lallabo ya kawo hadisi sai mu ce wannan hadisin munkari ne wannan yaje ka sai mu ce riwayar ba haka take ba game da janaba jama'a hadisi ya zo sahihi mata ba za su kwance gashin kansu ba a wankan janaba in dai janaba ce za ta zuba ruwa ne so uku akan ta in ta zuba ruwa so uku sai ta cicciuda hadisi ya zo sahihi a cikin Bukhari da Muslim amma abin da ya shafi haila fa to duk abin da ya shafi haila jama'a wajibi ne ba mustahabbi ba domin kuka je kuna karanta sharhi zaka ga wannan malami ya ce kaza wannan malami ya ce kaza a ka'ida ita ce umarni in yazo daga nassin alqur'ani ko hadisi babu abin da ke rage mishi karfi daga wajibi zuwa ga mustahabbi ko halal sai inda wani dalili dan haka wannan nassin jama'a babu wani nassi da ya rage mai karfi sai nassin da ya kara mai karfi ma nassin ku shine wannan hadisin na ainihin as-sayyida Aisha wanda yake cikin ainihin sahihu Muslim ko kuma Maimuna ko wata cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da yana nan cikin sahihu Muslim cewa abin da yake wajibi shine a lokacin wankan janaba za ta zuba ruwa so uku akan ta sai ta ainihin tsefe wato ta cicciuda ya isar amma haila fa lallai sai ta warware jama'a ku ji duk matar da ta wankan haila bata warware kitsan kanta ba wankan hailar ta bi ba daga nan kuma sallar ta bata ba to yanzu tambayar da za ta biyo baya to shekarun da mata suka yi ba tare da yin haka ba fa babu komai saboda sun yi ne a bisa ɗayan abu biyu ko dai a bisa rashin sani ko kuma a bisa fatawar ƴan takife daga cikin waɗanda yake ba bincike suke ba domin a ka'ida shine in har zaka tasam in zaka bautawa Allah kai kadai kaje kai ta bauta Allah da dan gurgudan abin da ka samu amma in fa zaka tasam mutane kana karantar da su dole ne ka tashi ka fadada ba dan koyo ba saboda ka bayyana musu haƙiƙanin shari'a din baka da uzuri ka ce dan abin nan shine a'a dan wannan abin yi gini akan shi ka fadada bincike ka gano abin din nan da kake gani dan kadan din nan shine abin da yake daidai karantar da su ba shine abin da yake daidai ba kada ka karantar da su dan haka ku ji wannan jama'a hadisi ne sahihi gashi a cikin sahihul bukhari kuma wannan hadisi sai da imamul bukhari ya ruwaito shi so 25 ko da 6 cewa mace za ta tsefe gashin kanta ba wani sharhi bane amma in kuna son ganin daddale magana dangane da wannan ku je ku dauki littafin tamamul minna amma lallai dai mata ku rinka tsefe gashin kanku a lokacin da za ku yi wankan haila amma janaba ku zuba ruwa so uku ku cicciuda kanku ya isar wanda kanta babu kitsofa kafin ta yi wankan sai ta sa mataji ta taje kanta yadda gashin yayi sharashara za ta dibi ruwa ta zuba akai ta cicciuda sannan wankan ta yayi Allah madaukakin sarki ya taimake mu zamu saurara anan saboda yadda ake mana isharar lokaci ya kure insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk